Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin tanadin da aka yi wa ranar kanjamo ta bana a Najeriya kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masauraran lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Daya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin jama'a ga jaibar muguwar cutar nan mai karya garkuwar jiki ta ƙanjamau da kuma nazarin irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta. Malama Maimuna Yakubu ita ce daraktar hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa NACA a taƙaice. Ta yi wa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya bayanin irin tanadin da suka yi wa ranar ƙanjamau ta bana.
A tafiyar dai da muka zo har yanzu dai mun samu nasarar samun mutane su fito masu ce suna da wannan cutar, amma kuma abin da yake hana su fitowa ala kulli halin shi ne ƙyamar da ake musu. Saboda haka muka yi hubasa aka samu bill da aka kai ita House of Assembly suka yarda da cewa za a yi doka ta hana ƙyamatan waɗannan mutanen. To a wannan rana yau da muka fito muna ta fahimtar da mutane cewa cuta ce wacce yake za a iya kamata kuma za a iya rayuwa da ita, kuma a daina ƙyamantan waɗannan mutane. Duk wanda aka samu da wannan cuta abinda za a kawai a taimaka musu ta yadda za su yi rayuwa ingantacciya. Ƙyamar da ake musu shi ke hana su fitowa, kuma idan ba su fito din ba za su iya yaɗa wannan cutar.
Hajiya Maimuna, shin wannan ƙudurin doka da kuka tura majalisa wani hukunci take so a ɗauka na kare waɗannan mutane masu ɗauke da cutar nan?
To a cikin wannan ƙudurin da muka aika, wato hukuncin shi ne yanda ita gwamnati za ta tabbatar cewa mai wannan cutar ya samu yana da mutunci tashi. Kamar ala kulli halin sai mun gani cewa wurin ɗaukan aiki ma idan aka yi bincike ta lafiya aka ga mutum yana da cuta sai a kore shi, ko a kore shi ko kuma a ki ɗaukan shi aiki. Kuma wani sa'in sai ga idan mace ta je asibiti tana da wannan cuta sai ga su kansu masu ba da taimako na lafiya sun kyamance ta har ta mutu. Saboda haka wannan ƙudurin ya sa dai a zama cewa doka ne na ƙasa cewa idan aka samu mutum yana da wannan cutar in yana aiki ba za a sallame shi ba saboda yana da wannan cutar, in ya je neman aiki ba za a ɗauka shi ba saboda yana da wannan cutar, in ya neman taimako ko na lafiya ko wani abu ba za a ba shi ba saboda yana da wannan cutar. Kuma ita gwamnati ita kanta ce za ta sa su justice su ga cewa me za a wannan hukunci za a wallafar akan wannan mutumin. Kamar yadda muka tafi kafin ayi wannan dokar sai da muka tafi wasu kasashe muka ga ya suke yi. To annan suna da irin kotun tafi da gidanka wanda yake idan an samu mutane da wannan matsalar za a ba wa ita kotu ta hukunta waɗanda suka yi wannan kyamantar har mutum in ya galabaita a gama har za a ci shi tara. To wannan ne kuma yanzu da yake mun samu wannan dokar sosai. Yanzu za mu zauna kuma da su ɗan wanda suke wallafar da wannan dokar mu ga yaya za a yi mu ga abubuwan da wasu ƙasan suke yi yadda za mu yi mu kamanta a wannan ƙasar tamu.
A duk shekara dai kusan wani lokacin kuna cewa an samu nasarar rage yaduwar cutar. Shin bana hakan ne an samu wannan rage daga bara zuwa bana, ko bayan haka ko akwai kiyasin yawan mutane da suke ɗauke da wannan cutar a Najeriya?
To ita wannan cutar da aka da ta shigo mana wannan ƙasar, wato da aka yi bincike ba wai zuwa aka yi kowane gida-gida aka ɗauki jinin mutane aka gwada ba. Wato ta yadda muka san yadda kiyasin wanda suke da wannan cutar shine mata masu ciki da suke zuwa asibiti su haihu a gurin ne muke ganin idan mace tana ciki tana juna biyu wato tana da wannan cutar lalle to mijinta yana da wannan cutar. To a hakan ne dai aka samu aka kiyasta mutanen da suke da cuta kamar sun wajen miliyan 3.2 saboda yawan mu a Najeriya. To da aka kawo wannan magungunan da ake sha sai mutane suka fara fitowa da mutane ba sa fitowa saboda an ka fito ma kace kana cutar me za a yi maka ba maganin da zaka sha sai mutane sai suka fara fitowa suna idan suna da cutar sun sanje cewa idan kana cutar zaka samu magani saboda inda ake kiranta da mutuwa kusa yanzu ba mutuwa kusa bace saboda idan kana da wannan cutar in ka samu magani ka sha iyalinka ma za su isa magani kuma idan mace tana da juna biyu in ta samu wannan cutar dan da za ta haifa za mu iya taimaka mishi ya zama cewa bai da wannan cutar to sai mutane suka fara fitowa to a hakan dai fadakar wanda ake gaskiya an samu rage samun wanda suke kamuwa da cutar nan because aka Hausa suka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira da za ka ga mutane kawai suna fasikanci sakaka amma yanzu da suka san cewa akwai wata cutar da yake idan ka yi za ka iya kamawa sai ka ga mutane dai suna dan taka tsantsan akan wannan abun kuma fadakawa da ake a radio da TV yanzu ma mun rage radio TV saboda ba kowa ke kallon wannan ba yanzu mun koma ita karkara kanta inda za mu yi aiki da muke aiki muke bawa kungiyoyi masu zaman kansu dan tallafin da za su yi fadakar da mutane a karkara za a ta drama za a zauna a tattauna da su saboda su san illan wannan cutar da kuma inda za a samu mafaka saboda haka gaskiya abubuwan sun ragu amma kuma sai wani kalubalen shine kuma da yake mutane yanzu san cewa akwai maganin wannan cutar da mutane suka karu kuma sai kuma muka samu fiye da wanda za mu iya ba su maganin a saboda yanda muka kiyasta a lokacin da muke kiyastawa bamu la'akarin da mutane za su fito sosai haka ba kuma ka san kowane shekara ita gwamnati za ta yi budget to sai ga cewa dan kudin da muke da shi maganin da muke da shi dole ne ba za mu iya sa kowa akan shan magani ba amma kuma mun samu na samun tallafi da ita kasar America da ta kawo mana PEPFAR da kuma Global Fund wanda yake duk duniya suke ba wannan kudin shi ne suka kawo mana tallafin magungunan da muke ba wa mutane da kuma gwamnatin Najeriya ita ma tana ƙara nata amma duk da haka mun samu mutane suna fitowa yawan fitowa da yake dole ne mu kaman a ƙasar tamu zauna mu yi la'akari da wannan abu mu gani za mu ƙara tallafin waɗannan mutanen da suke kan wannan maganin saboda haka dai yanda dai ake kama cutar da gaskiya yayi ƙasa ba kaman da ba saboda mutane sun san cutar tana nan kuma tana kama mutane ba kaman da ba da yake mutane aka faɗa sa ce ƙarya ne sai in mutum ya kama daga baya kuma sai ya ce da na sani to amma yanzu akwai fadakarwa sosai abubuwan yanda muke gani ta kan binciken da muke yi kullun ƙasa yake yi ba wanda suke da cutar suna da cutar ba wai mutuwa suka yi ba amma kamatan ne ya ragu a yanda ake yanzu
haka ne to a makon gobe idan Allah ya kai mu malama Maimuna Yakubu za ta bayyana mana yadda hukumar naka za ta tunkari batun waɗanda suka kamu da cutar ta kanjamau amma kuma ba su san sun kamu da cutar ba kada kuma amince wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC haka ne yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aika mana likita ina fatar kana lafiya
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya
Muhammad Lawan Umar a can Abuja Nigeria
to
yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma
to ciwon idon glaucoma abin da kika ciwon glaucoma Hajiya shine kin san akwai irin ruwa dake cikin idon mu ana gwada hawan kan wannan ruwan dake cikin idon mutane to lokacin in hawan yayi kamar yanda muke mutun hawan jini Hajiya ko ruwan dake ciki din akwai ruwan in yayi yawa rigwe bai yayi hawan yayi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din
idan yayi yawa yakan sa glaucoma
eh to akwai yanda abin ruwan idon yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idon dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin glaucoma akwai da sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai sai shi pressure din da yake cikin idon ko kuma hawan da yake cikin idon sai ta karuwa to shike akwai wadin hajjia
to idan ruwan yayi kadan kuma fa?
Yawanci akwai shi yana kadan, amma yawanci bai cika yin kadan ba Hajiya. Yawanci glaucoma din da yawan su kenan to. Yawanci kadan bai cika faruwa da yawa ba Hajiya. To shi wannan abinda ake ba sai a ba mutum mutane magani, akan ba mutum magani. To aka ba mutum magani yake rage shi wannan pressure din ko hawan da yake da cikin idon ya ragu sosai. To in ba a yi maganin shi illar sa shine akwai jijiya optic nerve da ke cikin idon mutum. Wanda ke sa mu ga abubuwa da yawa. To in wannan shi pressure din ko wannan hawan yayi yawa to na iya in ya bata ta to in ba a yi sa mutum sai mutum ya kasa gani ma sam sam haji.
Sai mutum ya makance.
Sai mutum ya makance ma. Ko lokacin ma mutum bai makance ba to irin gani na gefe-gefe wanda ake kira fare-fare mutum bai iya gani dan mutane su a ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai.
Sai ka juya.
Eh.
Likita akan ba mutum tabaran likita ne ko ko shi ba da tabaro sai dai magani.
Ah, yawanci magani ake shi tabaro shi lens din kwayan da ke sa mu lake shi ga wannan ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana ko rana a cikin idon.
Na digawa ne?
Eh, na digawa ne ake sa a idon.
To Allah ya sauke.
Amin.
Ina fatan kuma shi wannan malami da sauran masu sauraron mu sun ji wannan bayani da kai mana. Daga alamar lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allah. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladar
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
I'm not a woman.